بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da arzikin sake saduwa a wannan yammaci cikin ranaku masu albarka na Ramadan. Yau akai wuni 17 ga wata Ramadanin shekara 1446 bayan hijira, wanda ya dace da 17 ga watan uku ta shekara 2025 miladiya. A wannan majalisi na tafsirin Alkur'ani mai girma daga masallacin Jami'ar ATBU da ke nan Bauchi, inda muke karatu daga suratu Bani Isra'il, kuma inda muka yi karatu zuwa aya ta 24, tare da fatan Allah ya karɓa mana abin da muka yi daidai, wanda muka yi na kuskure kuma ko tuntuɓen harshe, ya mana gafara da rahama. Idan ba ku manta ba, tun daga karatu na shekaran jiya mun karanta ayoyi ne da suke magana akan dokokin Allah dangane da haƙoƙin iyaye. Tun daga waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana har zuwa ƙarshen jerin waɗannan ayoyi, wa qul rabbi rahimhuma kama rabbayani saghira. Bayan mun yi tafsirin waɗannan ayoyi, mun kuma yi bayani na hukunce-hukunce da ka'idoji na shari'ar Allah akan haƙoƙin iyaye. Jiya muna karanta waɗansu ka'idoji bayan karanta matsayin da iyaye suke da shi a addini. Mun karanta ka'idoji da ya kamata iyaye su sani, ‘ya’ya ma su sani, dangane da haƙoƙinsu da kuma menene wanda ba haƙƙinsu ba. Saboda mutum ya tsaya a iya dokokin Allah, kar ya nemi haƙƙin da ba nasa ba, kar kuma ya hana haƙƙin wanda aka ba shi haƙƙi. Mun karanta zuwa ka'ida ta 7 wadda take ajiye bambancin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna tsakanin haƙƙin iyaye da haƙƙin iyali. Wannan bayani ne mai muhimmanci da ya kamata ku fahimce shi, saboda wanda bai yi karatu mai zurfi ko kuma a cikin nutsuwa ba, ko da ya yi mai zurfin yana iya samun confusion a kan wannan. Amma duk wanda ya yi nutsu kuma ya fahimta da kyau, ba zai samu confusion ba, kamar yadda su malamai magabata ba samu confusion ba a ciki. Kuma shari'ar Allah da hukunce-hukuncen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samun contradiction a ciki. Haka matsayin iyaye yana nan, ba abin da ya rage shi. Sannan haƙƙin iyali kuma yana nan, ba abin da zai taɓa shi. Abin da na yi ta ƙoƙari in nuna muku shi ne ku gane cewa a matsayi da daraja da haƙƙi in banda na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wani haƙƙi da yake kanka da yafi haƙƙin iyayenka. To amma kowane haƙƙi Allah ne yake yanke shi, kuma shi yake sa masa iyaka. To shi Allah da ya dora haƙƙi na iyaye, shine kuma ya sanya haƙƙi na iyalai. To sai muka ce babu cin karo tsakaninsu. haƙƙi na matsayi da daraja da girmamawa da biyayya da ladabi da kaskantar da kai da duk abin da muka karanta na ayoyin nan duk wannan haƙƙin iyaye ne amma ba ku ji ba inda Allah ya magana akan ciyarwa a ciki wanda wannan shine kadai exception daga general rule din haƙƙin iyaye wanda wannan kuma haƙƙin iyali shine yake kan gaba ina da tajaddada muku wannan saboda ku gane yanda hukuncin Allah yake ku tsaya a inda Allah ya tsaya da inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shata na haƙƙin kowa kar wani ya shiga haƙƙin wani ciyar da iyaye ana sa shi a cikin babin ihsani ne da aikin alheri ba cikin babin wajibi ba babin wajibi a haƙƙin iyaye generally shine biyayya da girmamawa da kaskantar da kai da yi nayi bari na bari kuna fahimta amma haƙƙin ciyar da su yakan zo ne a matsayin kyautatawa sannan yakan zo ne kadai idan ba sa da shi amma haƙƙin iyali shi tun ranar da ka aure matarka da turaren da ka haifi ɗanka yake matsayin wajibi a kanka Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna yana kanka wajibi amma duk abin da muka karanta na maganar iyaye ba maganar ciyarwa a ciki za ka ku raba tsakaninsu ku gane bambancin mata ba ta da wani haƙƙi na girmamawa a wurinka za ka ba za ka haɗa ta da mahaifiyarka ba ba mata inda suka haɗu ita ce za ta girmama ka ta risina maka ta maka biyayya irin yadda kai kuma aka ce kai wa taka mahaifiyar to amma kamar yadda da aka ce matarka ta girmama ka ba a ce ta ci da kai ba kai ma aka ce ka girmama mahaifiyarka amma ba a ce ka ci da ita ba sai dai idan akwai bukata idan ba ta da shi wannan shine babin ciyarwa yake zuwa amma ita mata ciyarwa tun daga ranar farko ko tana da kuɗin da ya taba sama kai kuma ko kai ne ma bai da labata ya wajen talauci dole kai zaka ciyar da ita sannan ya halatta ta boye kudinta ta hana ka ko kwabo ta kuma kicin abinci ta ci tana yajin cin abinci sai ka kawo kuma wajibin ka ne ka kawo kuma ya halatta idan ta ci abincin ta rika rubuta maka bill ran da ka samu ka biya kuma idan baka biya ba Allah ya kama ka sai in ta ce na ci kyauta ne in dai gwargwadon abincin da ma yusaddu bihin ramak abincin maganin yunwa ba tsire da salat da shayi ba wannan shine wanda iya gwargwadon karfinka ne ciyar da ita wajibinka ne wajibinka ne na fata kuna fahimta shi yasa da Allah ya zo magana akan ciyar da iyaye sai ya sa shi a cikin babin aikin alheri yas'alunaka madha yunfiqun قل ما انفقتم من خير فللوالدين ان ذاكو يشيروا نا الخيري تو كفارا دا iyaye والاقربين دا دنجي واليتامى والمساكين وابن السبيل amma da Allah yazo magana akan ciyarwar iyali bai ce alheri ba ba alheri zakai ba zakai wajibi ne shi yasa ce liyunfiq dole ka ciyar zu sa'atin in kana da kudi min sa'ati ka ciyar a wadatarka waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq wanda bai da kudi ba ma sai ya ciyar wannan akan mata kenan da ƴaƴanka ina fata ana fahimta sanan da Allah ya ce akan ɗanka idan an yi maka haifuwa ka ciyar da shi sai bai ce sai kana da shi ba kawai ciyayi wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wanda aka haifa masa da dole ya kula da mata da ta haifu dole ya kula da ɗan da aka haifa wannan ba a ce sai yana da shi kuma ba a ce babin alheri ko ihsani ba babin dole ne ina fata kuna fahimtar wannan to amma nan akwai ni iskali da ya kamata mu warware shi shine jiya mun karanta hadisi dama shuhuhan mutane waɗanda suka kasa suka samu ikhtilafi akan karatun shine ko dai wannan ayar da ta fara da alwalidaini suka manta yas'alunaka madha yunfiquna sai suka manta da قل ما انفقتم من خير ina fata an gane wannan ayar ta qul ma anfaqtum min khair ita ce Allah yake fassara ta a baya وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ suna tambayar ka ya za su yi ciyarwa na ihsani sai Allah ya ce saura abin da ya rage shine al'afu bi ma'ana ma fadula ba'da alwajib bayan ka ciyar da na wajibi al'afu sauran wanda ya rage menene sauran wanda ya rage mawa za a ciyar shine wannan ayar kuma sai ta ce lil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil an gane karatu to iskali da farko kenan iskali na biyu shine jiya mun karanta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari dangane da mutane guda uku wadannan mutum uku kuma ya bada labarin su ne fi siyaki madah a context din yabo shi yasa har yace saboda nagartar aikin da suka yi ma Allah ya karbi addu'ar su a irin wurin da la malja'a minallahi illa ilayhi to amma ɗaya daga cikin su ya gabatar da mahaifansa akan ƴaƴansa suna kuka ya hana su kuna fahimta to ya zamu yi da wannan hadisi wannan shine mas'ala ta gaba mas'alatu taqdimi sahibil ghari walidayhi ala sibyan ga abin da malamai suka ce kuma ga hadisan da mu karanta to ya zaka yi da wannan hadisi shin yana cin karo da wancan a baya cin karo malamai sun yi sabani akan yaya taujihin wannan hadisi yake a cikin Fathul Bari sharhin wannan hadisi Ibn Hajar Al-Asqalani yace malamai suna da fuskoki wajen fassara wannan hadisi fuska ta farko ita ce waɗansu malamai suka ce waɗannan yaran ba yunwa suke ji ba irin na tsananin da yake sa dole sai an ba su abinci suka ce yaro idan ya tashi rikici akan a bashi wani lokaci ba yunwa ce za ta sa yayi ba curiosity ne irin na yaro da kwadayi da fitina shi yasa ba a ce uwar su ita tayi ba kuna fahimta suka ce shi yasa ba a ce matarsa ita ma tana jira ba sai aka ce ƴaƴansa sai aka ce saboda yazo da abu a koko suna ce a basu su taba yaro ko zai iya wannan saboda curiosity irin nasa sai aka ce inda yunwa ce to ya kamata a ce da su ya fara kafin iyayen musamman da yake ba iyayen ne ma suka yi babacci suka yi suka ce taya za a yi ya bar ƴaƴansa suna kama kafarsa suna kuka ya hana su abinci saboda iyayen da bacci suke yi suka ce wannan ba zai zama ya dace da shari'ar Allah ba in kai haka kai laifi zaka yi kuna bayinta yaya ƴaƴarka ya zama wajibi ka basu wa'annan kuma saboda sun samu nutsuwa har sun yi bacci ka hana su abinci kazo ka ba kazo kana jira wai sai sun tashi gobe da safe suka ce kai wannan yaran ba yunwa suke ji ba inda yunwa suke ji annabi ba zai yabe shi haka ba ana fahimta wannan shine fassarar waɗansu malamai wannan su malamai suka ce a sawa'un sun yunwa suke ji ko ba yunwa suke ji ba wannan shar'u man qablana ne ba shari'ar mu bace shari'ar waɗansu zamani ne zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai aka ce a gabatar da ƴaƴa da mata sama da iyaye idan a wajen haƙƙin abinci ne kuna fahimta suka ce Allah yana iya canza shari'a bayan da haka yake yanzu ya zama ba haka ba saboda Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma daga cikin ku akwai shari'arta akwai kuma tsarin gudanar da rayuwarta don haka tsarin shari'ar su ada kamar yadda ɗan uwan annabi Yusuf tare da mahaifansa suka faɗi suka masa sujada kuma Allah bai ce laifi ba yanzu a wannan zamanin ba laifi bane iyayenka su maka sujada zaka yarda kai to me yasa ana so aka yarda kuma ba a ce an yi laifi ba suka ce saboda shari'ar mutanen da ne a zamanin su haka ake yi a zamanin mu kuma ba haka ake yi ba kuma a zamanin da Allah ne mai hukunci a yanzu ma Allah ne mai hukunci in Allah ya tashi hukunci kuwa inna Allaha yahkumu ma yurid abin da yake so haka zai yi kuma la yusalu amma yafalu ba wanda zai tambaye shi me yasa don haka a zamanin su haka ne a zamanin mu kuma ba haka ba an fahimta don haka a zamanin su iyayenka ne farko ko ƴaƴanka suna jin yunwa amma a zamanin mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibda bi nafsika thumma man ta'ulu ka fara da kanka sannan sai iyalanka fuska ta uku ita ce maganar Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen Allah ya masa rahama yace lakin ni ara yace ni a fahimta ta duk wadancan abin da suka fadan ba dole ya zama haka ba yace anna hadha ijtihadan minhu ni ina gani wannan ijtihadi yayi shi a iya sanin sa haka ake yi shi kuma Allah yace wallahu subhanahu yusibul insana ala qadri ijtihadihi Allah yana ba mutum lada gurgurdun ijtihadin sa idan yayi abu saboda Allah ya dauka haka ne hukuncin Allah sai ya kuskure to Allah baya tauye ladan wanda ya aiki saboda shi ko kuskure ne sai Allah ya baka lada shi yasa Allah ya karba ya bashi lada yace amma wannan kuskure ne kuna fahimta da kyau to shi ko Allah idan kai daidai a ijtihadi zai baka lada nawa biyu idan kai kuskure a ijtihadi zaka fadi a banza zai baka lada nawa daya zaka yana da lada daya kuskure yayi ina fata an fahimta wannan ita ce maganar malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya masa rahama yanzu kun ji tabbihan da malamai suka yi akwai waɗanda suka ce wannan hadisi yana cin karo da wannan hukuncin ba wanda yace yana cin karo don haka kai ma kada ya ci maka karo to matsala ta gaba ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce anta wa maluka li abika kai da kudinka na babanka ne wai me ma'anar wannan hadisi akwai waɗansu iyaye da idan zaka yi adalci wa ƴaƴansu to iyayen nan handamar su da hadamar su ta sa dole sai an ƙara sharhi akan wannan hadisi akwai iyayen da ba sa tausayin ƴaƴansu kuma ba sa son ƴaƴansu su ci gaba duk abin da ƴaƴansu suka samu to duk abin da suka ba su ba za su taba godewa ko su yi addu'an alkhairi ba suna maganin cewa abinda aka ba su ya kasa sai dai a ƙara shi yasa waɗansu za su iya sa ƴaƴansu sai dai su je su ci bashi akwai waɗanda suke kiran mu fatawa su ce da mu iyayensu sun matsa musu har yana ji kamar ma yayi ritaya ya daina aikin saboda dan wannan aikin ya ɗauko albashi kullum babansa ya sa ido a kai ba zai ci abinci ba ba zai ciyar da iyalansa ba sai dai ya kawo ya bashi idan ya dauko ya bashi ko ya ce albashinka nawa ne sai ya zo ma yana nuna masa payslip dinsa yana ce wallahi baba kudin nan fa kaza ne yana to ai kana samu a wani biya akwai dan albarkan office wannan sa idan yayi tsanani to karka dogara da irin wannan in haka dai halinka kace annabi ya ce anta maluka li abika sai aka ji abinda fasara hadisin yake al-imam at-tahawi a cikin sharh ma'ani al-athar yace kala fariqun min al-ulama waɗansu malamai wajen fassarar wannan hadisi suka ce ma kasaba libnu min shay'in fa huwa lahu khassa duna abihi duk abinda da yaje yayi sana'a ko yayi aiki ya samu to a shari'ar musulunci mallakar sa ce ba mallakar babansa bane karka dauka wannan hadisi yana nufi duk abinda ka samu ya zama mallakar babanka yayi dogon bayani yace kai baka gani a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai da babanka ai kai da kudinka na babanka ne amma shin cewa da kai da kudinka na babanka zai sa babanka ya dauka cewa kai mallakar sa ce irin yadda ake mallakar bawa zai iya daukan kai sayar ina ce bawanka zaka iya sayar da shi to danka da aka ce naka ne zaka iya sayar da shi ne ina ce ba zaka iya sayar da shi ba sannan yayi daidai da yadda za a ce wannan akuyar ka ce zaka iya dannewa ka yanka danka ma haka ne to da aka ce danka naka ne ana nufi danka danka ne ba ana nufi danka ya zama mallakar ka irin yadda ake mallakar kaya ba don haka kudin danka ma naka ne amma ba yana nufi kudin danka ya zama mallakar ka ba a'a kudin danka mallakar sa ne danka kuma danka ne kuna fahimtar wannan malamai suka ce baya halatta ga uba ya dauki kudin ɗansa haka kawai ba tare da ɗan ne ya ga dama ya dauka ya bashi ba sai idan ya cika sharuɗa guda hudu idan babu sharaɗi daya ya fadi daga cikin guda hudun nan to ka jira sai shi abin da ya ga dama ya baka saboda idan dan kirki ne ya je ayoyin da muka fadan nan ba yadda za a yi yana da wadata kai kuma ya barka a cikin wahala waɗannan hadisai da ayoyi da muka karanta kadai sun wadaci duk wani dan kirki ya san da cewa ubansa yana da haƙƙi a cikin kudinsa ba nasa shi kadai bane ya san da cewa mahaifiyarsa tana da haƙƙi akan kudinsa ya san ba nasa shi kadai bane domin inda bata kawo shi duniya ba ta ina zai samu duniya sannan akwai marwayaci a duniya sama da wanda zai yi rowar abun duniya wa wanda ya kawo shi duniya babu shi kuma idan yaro dan kirki ne yana yi maka daidai gurgurdon abun da ya dace na ihsani to bai halatta kai kuma ka wuce wannan ba sai da sharadi guda hudu sharadi na farko malamai suka ce Allah ya kuna fi akhdhihi dararun ala alwalad ya zama karka dauki abin da zai cutar da dan idan ka dauka ba za ka zo ka samu danka yana da bargo na lulluwa guda daya kuma ana sanyi kai kuma sai ka karbe kuna fahimta kaga wannan idan ka karbe ai zai cutu wannan na bukatar sa ne danka ba zai zo yana tafiya da takalmi sai ka ce an to maluka li abika ba ni takalmin dan ya taka da kafa wannan zaka cutar da shi kuna fahimta da kyau so duk abin da zai zama akwai cutarwa a ciki to baya cikin haƙƙin da aka ce maka an tawo maluka li abika saboda wannan maganar an tawo maluka li abika ba zai ci karo da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ba la darara wala dirar ba cuta ba cutarwa wannan ba cuta ba cutarwa ya hada da kowa har da tsakanin iyaye da ƴaƴansu sharadi na biyu Allah ta ta'allaka bihi hajatu libn kada ya zama dan yana da bukatar abun idan da ya siyo abu don amfanin kansa to kai ba za ka karbe ba kuna fahimta idan da yana da wani abu kuma akwai extra to kana iya cewa wannan extra naka ne a baka ko ya iko ya so amma dan ka iya na bukatar sa kenan yayi saving kudin sa ko yayi adashi ya ja siyo babur ko ya ja sai mota ko ya gina gida don bukatar sa sai ka ce fita a gidan kai ka shiga saboda an to maluka li abika ba haka hadisin yake nufi ba don a zamanin sahabbai aka faɗi haka amma ba wanda ya taba cewa dan sa ya fita ya bashi gidansa ba wanda ya taba cewa ya bashi raƙumin sa ba wanda ya taba cewa ya bashi rigar da ya dinka saboda ya dinka ne don bukatar kansa a addini kuma duk abin da Allah ya baka naka ne sannan wani kuma ka san masa ciki har da iyayenka amma Allah bai baka saboda wai mutum wani kuma wanda ba kai ba shine farkon beneficiary a duk abin da Allah baka kai ne number 1 beneficiary sai wani kuma ya biyo baya don haka duk abin da ka saya naka ne matukar kana da bukata duk abin da ya wuce bukata to wannan kuma baban kai na iya dauka kana da babban fili sai ka ɗebi nan sai ka gina to sauran fili nan me zaka yi da shi zan yi kiwo ne a babanka zai iya ginawa a wurin amma ka gama ginin gida babanku kuma yana zaune a wani wuri inda ya dace da irin su akara makallaf shi kuma zai ce ka kai ka dawo nan gidan kasa shi ya koma gidan sama saboda shine an tawo maluka li abika wannan ba haka hadisin yake nufi ba ana fahimtar da maganar ko babanka yace bai halatta kana hawa mota shi kuma yana takawa kasa ba in ba sa ido ba ma ai danka in ya hawo mota murna zaka yi haka ne sharadi na uku Allah ya khudha almala min ahadi abnaihi liyutiyahu libnin akhar sharadi na uku shine kada ya zama zai karba ne kuma don ya ba wani cikin yayan duk abin da zai karba sai dai karba don shi zai amfani da shi dan ka yana da mota guda biyu sai ka ce ba ka zo na da mota biyu ba kawo daya to kai kuma nan tunda kana da daya to nan wajibi ne ka bada daya kuna fahimta da kyau sai ya baka sai ya baka kai kuma sai ka ce yayankan nan na bari shi ba zai baka ba don haka gashi kai ka dauka to wannan bai halatta ba saboda zaka kawo gaba a tsakanin su shi idan yana so ya baka ne amma kai ba zaka kwace kuma ka baka nin ba sai dai ka lallabe shi ya zama anfi bi nafs shi ya yarda sai ya bashi amma in ka kwace tunda ya halatta ka kwata idan ya wuce iya bukatar dan kuna fahimta to amma kai sai kai amfani da shi ba za ka ba wani ba na'am sharadi nawa kenan uku sharadi na hudu shine an takuna indal abi haja ya zama uban ya karba ne yana da bukatar abun duk abin da ba bukata bane yasa ya karba kawai don kawai yana jin haushi ne ha kawai bai kamata a ce yaron nan in da bar shi yaron nan zai zo yana rena ya ga yana kudi zaka ka raba kudin nan rabi ka turo rabi kawai sai dai ya ji alert account din sa ba wai yana da bukata bane kuna fahimta baban ka iya ga maka wannan kuma ka san bai da bukata sai ka zo ka gaishe shi ka ce baba fasbir sabaran jamila in shi ya ja hadisi ne kai kuma ka ja aya kuna fahimta da kyau zaka duk abinda bai cika waɗannan sharuɗa guda hudu ba to uba bai da haƙi don wai ya ji hadisin da aka ce an tauma lokaci abika duk waɗannan abin da muka faɗan akwai dalilai na hadisai ko ayoyi da suke ƙara goyon bayan su yanzu misali wannan ka'idar ta ƙarshe cewa sai in akwai bukata akwai hadisi daga nana Aisha Allah ya ƙara yarda gare ta wanda al-Imam al-Hakim da al-Imam al-Baihaqi duka sun ruwaito kuma Albani ya inganta shi a cikin silsila Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna auladakum hibatullahi lakum ya'yanku kyautar Allah ne gare ku yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur fahum wa amwaluhum lakum doka da su da dukiyoyin su naku ne idah tajtum ilaiha idan kun bukaci dukiya kaji yace idan akwai bukata doka idan bukata ta zo to kana da haƙƙi akan dukiyar ɗanka kana da dama za a aurar da ƙanwar ɗanka ƴarka kenan sai ka ce kai ka kawo kaza in ka san yana da halin ka dora masa levy ka ce sai ka kawo kaza ko ka kira ƴaƴanka ka ce ku za ku jara wuri kaza akwai bukata ni yanzu na riga na girma na yi ritaya don ka ku za ku rinka auno abincin gidan nan kana da dama da za ka yi wannan kai a matsayin ka na uwa ba zan sake cefa ne ba a gidan nan tunda kana albashi ni yanzu na zama dan pension wannan pension na dan tara shi ni ma zan je in yi amarya kai kuma ka kula da uwarka gaskiya ne shekara ta 40 ɗaya babu ina kula da uwarka yanzu ni kuma zan dan kula da kaina saboda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum ni ma zan kula da kaina kai kuma ka kula da uwarka shikenan karatu ya shiga fa'ida ta goma halil waladi taqadi walidayhi li tarabi haqq shin ya halatta idan akwai rigima tsakanin uba da ɗa shin ɗa zai iya kai babansa kotu ko ɗa zai iya kai mahaifiyarsa kotu abi masa kadi a kwata masa haƙi misali wannan abin da muka faɗan sai baban mutum sai kwaci gidansa ya gina da muka ce ba haja din nan kuna fahimta ko kuma wato babansa ya je ya ci bashi akwai iyaye masu irin wannan dewa za su ta jawo ƴaƴansu zagi su ta jawo ƴaƴansu zubar da mutunci ya je ya ta cin bashi ba gaira ba dalili kuma zai ce ɗan ne zai biya kuna fahimta ko kuma ya ce wa ɗan sai ya saki matarsa ɗan kuma ya ce baba kai haƙuri menene ta yi bai faɗi dalili ba kawai kai dai ka sake ta sai zai kori ƴar ko ya sa iyayensu su ɗauki ƴarsu ya rikita masa aure shin irin waɗannan dalilai za su iya sa idan ya nemi abokan baban su sa baki yaƙi ya nemi ƴan uwan baban irin mutane masu bala'in taurin kan nan duk ƴan uwansa shi ma baya jin magana baya jin nasu ta yiwu shi ma akwai ubansa ya ja gawa uban ya mata magana ya ce ai ɗan ne ni ba za a samu baki ba to idan duka sun ƙi zai iya zuwa kotu kuna fahimtar magana ba wai haka kawai ne ake magana akan aje kotu ba ko ka kai aure kuma baban ka yana da kudi kace maka aure ya ce ba zai maka aure ba kace naji an ce a malikiya aure baban ka ne zai maka inda yana da hali zaka iya kai shi kotu ka samu wani wuri baban ka yaje tambaya kuma yaje biya maka sadaki irin waɗannan dukkan su dalilai ne da za su iya sa a ce husuma a cikin gida ta kasa warwarewa a tsakanin ƴan uwa shin za a iya zuwa kotu ko ba za a iya ba kun san dai a al'adar mu an ce an je kotu ai abu ya baci kenan to ya halatta a ce plaintiff shine uba defendant shine da defendant shine ba shine baban dan ikhtalafa al-fuqaha nan an samu sabani malaman mazhabar hanabila suka ce bai halatta ba da ya kai babansa kotu ko menene rigimar suka ce saboda bai ai mutum ba zai kai kansa kotu ba to kuma annabi ya ce anta wa maluka li abika da kai da kudinka na babanka ne to kai in ka kai babanka kotu ka kai babanka ne ya kai kansa kenan ko kai ka kaiwa saboda kai ma na sani ya halatta akuyar gidanka ta kai karanka kotu ne to kai ma ba za ka iya kai babanka kotu ba haka suka ce amma mazhabar imamu abu hanifa da mazhabar al-imamu malik da mazhabar al-imamu shafi'i da daiwa daga cikin magabata suka ce ya halatan akwai dalili suka ce dalili ne yake iya jawo haka idan uba ko uwa suka yi abin da zai sa sai an kai su kotu sai aka kai su kotu ba ai laifi ba suka ce dalili shine ai ga hadisai nan kace-kace da muke ji ya babanta zai mata auren dole sai ta kai kara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kotu ta kai sai annabi sa a kira shi nan in annabi sallallahu alaihi wasallam yana shari'a yana yi a matsayin sa na alkali ne ko yana yi tsaka a matsayin sa na abokin baban a matsayin sa na alkali ne an fahimta sannan suka ce ai haƙƙin da akan iyaye ai bai kai girman haƙƙin miji akan mata ba ya halatta kuma mata ta kai ƙarar miji ya halatta mana don haka min babu aula kuma ya halatta da ma ya kai ƙarar iyaye saboda duk girman haƙƙi a duniya ba kamar haƙƙi tsakanin miji da mata inda girma ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda a duniya zai yiwu a ce mutum yayi wa mutum sujada to ba ni za a yi mun ba shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sai dai in ce mace ta yi wa mijinta yace saboda girman haƙin da ke kansu kaga wannan haƙin ya nuna yana iya dara haƙin iyaye domin idan mace ta yi aure je ba mun faɗa ba cewa idan babanka yana nan babarka tana can duka biyu suka kira ka wanne zaka amsa babanka to idan mijinki yana nan babanki yana can sai duka biyu suka kira ki wanne zaki bi mijinki zaki bi ke ta in babanki yace ki zo gida sai mijinki ya ce karki je gida wanda za ki bi babanki ya ce ki je gida sai ki ce to ina zuwa baba sai ki je ki roƙi miji izini maganar baban bata isa ta saki fito ba sai mijinki ya yarda kaga ashe haƙƙin uba yana rataye ne pending haƙƙin miji to amma ina ce ya halatta idan miji yayi zalunci to ya halatta matar ta kai ƙara ko to haka kuma shi ma uba idan yayi zalunci saboda in ba a je kotu ba to ina za a warware kuma me amfanin kotu inda kotun musulunci ne ai shine kowa idan an yi zalunci to a je a kai ƙara an fahimta ko suka kawo wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Ma'an ibn Yazid wani hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi Yazid ya bada kudi yace a je a raba ya ba Ma'an a ya bada kudi yace a je a raba a masallaci baban bai kudi ne shi kuma Ma'an ba kudi babansa bai bashi ba amma yace a je a raba a waje sai shi Ma'an ya shigo masallaci sai ya ga wani yana raba kudi sai ya ce wannan fa sai ya ce babanka ne bayar a raba sai ya ce kawo sauran sai karba sai sa aljihunsa an fahimta sai ya zo sai ya ce wa babansa baba ka san ina da bukata kuma ka je ka ɗauka ka ce a kai waje ni ma mabukaci ne sai ya ce a'a wallahi ma iyaka aratu ni ba kai ne niyan bawa ba a je a ba miskinai na waje kai ka a cikin gida kake za ka ci na gida sai yaron ya kai kara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace bare ba zan bayar ba sai idan manzon Allah ne yace ba daidai nayi ba. Sahabban yan gata wallahi cikin sauki kawai sai a je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ja kai sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai tambaya me yake faruwa, sai ce kaji yanda aka yi da ni da babana. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Yace ya Yazid, niyyar da kai na bada sadaka ka samu ladarka, ka ce a bayar ne kuma an bayar, wa laka ma akhadta ya Ma'an, Ma'an kai kuma ka so cin sadaka ne, ka ce halal. An yi shari'a tsakanin wa da wa? Ta da uba, wa ya ci? Ta ne ya ci. Shi kenan manzon Allah sai ya ce inda laifi ne, sai Annabi ya ce kai ka kawo karan babanka, ba ni ne nace aljanna tana, a'a nan batun haƙƙi ake yi. Baban ya ce ba haƙƙinka bane, dan kuma ya ce ni ma ina da haƙƙi, kaga ba mai rabawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An fahimta? Fa'ida ta 11. An zo wurin yaya ake gaida baba da baba a musulunci? An ce ai biyayya kuma kun ji ayoyin ko? An ce ai biyayya kuma kun ji hadisan ko? To yaya ake gaida iyaye a musulunci? Tahiyyatul walidaini takunu bi tahiyyatil islamiyyatil mubarakati awwalan. Idan zaka gaida iyayenka, mahaifinka ko mahaifiyarka, to gaisuwa ta farko ita ce ka musu gaisuwar addinin musulunci, ita ce gaisuwar da Allah ya sa mata suna gaisuwa. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba wa idza huyitum bi tahiyatin. Saboda ita ce abinda Allah ya kira ta gaisuwa. Yaya take gaisuwar musulunci? Assalamu alaikum, wannan ita ce gaisuwa. Idan ka shiga wurin mahaifinka a ɗaki ko a zaure, idan ka tadda mahaifiyarka a ɗakin girki ko a ɗakinta ko a falo, farkon abin da za ka ce shi ne assalamu alaikum. Idan ba ka yi wannan ba, ko me ka zo ka yi da gaba, ba ka yi gaisuwa ba tukunna. Za ka je ka yi tambaya ne da amsa, ina kwana? Lafiya. Ina gajiya? Lafiya. Wannan tambaya ne da amsa, har yanzu ba a gaisa ba. Gaisuwa ita ce mene? Saboda Allah ya ce fa hayyu, ku yi gaisuwa. Wannan kuma ita ce gaisuwa. Sai Allah ya ce tahiyyatan min indillahi, gaisuwa daga wurin Allah. Duk gaisuwar da ake a yayanku ba ta kai wannan gaisuwar daga wurin Allah ba. Sannan a cikin wannan gaisuwar akwai albarka da aminci fiye da yadda duk kake tsammani. Akwai wanda ya cancanci wannan albarka sama da babanka? Akwai wanda ya cancanci wannan albarka sama da mahaifiyarka? Ba karkarin kayin rowar sallama wa iyayenka. Idan iyayenka ba su da wayewa ta addini, ba za su amsa ba, kai mala'iku za su amsa in Allah ya so. Sannan ku iyayenka ba na gari bane fa, ka musu sallama. Annabi Ibrahim alayhi salam, kar ku manta da ayoyinmu, babansa menene? Kafiri ne, amma yace qala salamun alayka. Don haka kai ma in zaka gaida mahaifinka, kai masa sallama. Kuna fahimta? Sannan daga baya kuma duk abinda a al'adarku zai sa babanka ya ji gamsuwa ka gaishe shi, ko mahaifiyarka ta ji gamsuwa ka gaishe ta, sai ka yi musu. Mu a al'adarmu wannan tambaya da amsa din gaisuwa ce. In ka ce assalamu alaikum, ta ce wa alaikum salam, sai ka zo zaka tashi, za ta ce ba gaisuwa ne? So da ita gaisuwar ita ce wancan, to sai ka yi mata. Sannan akwai mutumin da idan za a gaishe shi ya fi so kuma a ɗan zauna a ɗan yi hira a ɗan tattauna a ji me yake so da sauransu, to kar ka je gaban babanka haka kawai kana gaban babanka, sai ka tashi ka tafi. Yana so ya gaya maka wani abu, sai dai daga baya zo yana kiranka, a'a idan ka je ka zauna ka gaida shi. Akai wannan tambayoyi da amsa ɗin, to kuma sai ka jira. Kuna fahimta? Baba, akwai ta bukata? Musamman kuma ma neman izini akan me kake so ka yi a yau. Ina so in fita, ko akwai wani abin da za a yi maka? zan je kasuwa ko akwai abin da za a kawo miki wanda yakan sa iyaye su ji dadi ko ba za su ce kai musu ba sannan za su iya sa maka albarka ko a zuciyarsu ai idan suka ji dadi ko ba su ce Allah ya maka albarka ba Allah ya san sun ji dadi kuma zai maka kada ku rinka guduwa gujewa responsibility na iyaye sai zo mutum baya ma so ya bude kofa balle ta ce a ka mata kaza baba zan yi tafiya yace yawa to ina son kaza to wai don kar ya ce sai ya ki fada ma sai ya tafi ya ce baba tafiya ta kama ni kar kai haka kuna fahimta ka rika bude kofar da za ta sa idan suna da wata bukata su saka kuma idan zaka yi kayi shi a cikin jin dadi da girmamawa sannan tare da kuma waqfid lahum janaha dhulli minar rahma kana kawo kuma kana jin tausayin su kuna fahimta ko tsarin gaisuwa a al'adun mutane suka shi biyu akwai tsarin gaisuwar da al'ada ce ta halatta akwai tsarin gaisuwar da al'ada ce amma bata halatta ba ta ci karo da wani abu na addini shi kuma addini shine gaba da al'ada da addini da al'ada wanne ne akan gaba addini daga wurin wa yake daga Allah da annabinsa al'ada fa daga wurin mu da kanmu don haka ba yanda za a yi abinda muka saba da shi har ya zo da kadan yayi yawan da zai zama yafi addini girma babu shi kuma duk yadda ka kawata shi daga cikin al'adun wadansu a wurin gaisuwa akwai su al'adu na larabawa su al'adar larabawa abu na farko amma kafin nan tukunna akwai magana akan musafaha ita musafaha ita ma wani bangare na addini ne ba al'ada ba ce kawai saboda ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a hadisin Hudhaifa ibn al-Yaman ya ce innal mu'mina idha laqiya al-mu'mina fa sallama alayhi idan mu'mini ya hadu da mu'mini dan uwansa sai ya masa sallama wa akhadha bi yadihi fa safahahu sai kuma yayi musafaha da shi hannu da hannu annabi sallallahu alaihi wasallam yace tanasarat khatayahuma zunuban su za su wadi kama yatanasaru waraqush shajar kamar yadda ganyayyakin bishiya idan an jijjiga su bushe suke watsewa haka zunuban su za su watse wannan falalar akwai wanda yake so wa wani sama da yanda yake so babansa akwai wanda yake so wani sama da wanda yake so wa dansa don haka abinda yake da yafi dacewa a musulunci shine da 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 uba su yi sallama kuma su yi musafaha kuna fahimta ko ku ba kwai assalamu alaikum ne a ciki yanzu wani abu na girma na ya rago a wurin sa yanzu don nayi haru da shi dan aike shi ya ki zuwa ko zan zo dukan sa yace zai rama ba wani abu dauki abun da sauki don Allah ku dauki abun da sauki an ce za a gafarta maka akwai wanda kake so a gafarta man sama da danka an ce za a sa muku albarka akwai wanda kake so a masa albarka sama da danka kuma a cikin wannan hannun naka akwai albarka yanzu wa kafi so ya samu wannan albarkar kai yanzu danka kawai ka mutu ya gaji kudin ka shi kawai kake nema don Allah ku dauki abu da sauki don haka wannan duka bangare ne na addini amma a cikin al'adu akwai abin da ya dora akan haka al'adar larabawa sai uba sai daya kama hannun babansa ya sumbaci hannun al'adar larabawa sai daya zo ya kama goshin babansa ya sumbata shine alamar kauna da girmamawa a al'adar wadansu kuma idan uwa ce sai ka zo ka sumbaci tafin kafanta shine alamar kauna da girmamawa ko ka kama hannunta ka sumbata wannan duka ya halatta amma ba dole bane kukuyi idan ba a yi a al'adar ya tabbata cewa kamar yadda aka ruwaito wani lokaci sahabbai sukan sumbaci hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sukan yi musafaha da shi kuna fahimta yanzu inda Allah zai sa ka hadu da manzon Allah sallallahu me zaka so fara yi da shi shine kai musafaha da shi ko to girman da babanka yake da shi a wurin ka ya kai girman manzon Allah ne shi in yazo da safansa me yake yi musafaha don haka kai ma da babanka girman nasa bai waya ya wuce wai ai hannu da shi ba ai bai kai girman manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma shi man aka hadu da shi babban abin da za a so shine ai musafaha to amma ku gane anan idan babanka baya so karka gwada sannan idan babanka bai gane wannan karatun ba karka gwada yawwa karka gwada ai al'ada ba ƙarya bace yawwa akwai uban da tunda ɗansa ya haifi tunda ya haifi ɗansa bai taba zama gaba da gaba ya masa murmushi ba ballanta na cewa zai bashi hannu ko ba ma zai iya hada ido da shi ba sai dai dan ya sunkuya yazo ya tambaya baban ya amsa sai ya tashi tafi sai dai ya umarni kawai wannan duka al'ada ce da take kawo tsoro amma ba ta kawo kauna tsakanin ƴaƴa da iyaye kuma ana so a samu tsoro da me ai ba tsoro ba girmamawa da kauna ba tsoro ba bai kamata ɗa ya ji tsoron babansa ba sai dai girmama babansa kai maciji ne da za ji tsoronka ko kai kai ba abin tsoro ba ne kai abin girmamawa ne da a girmama kana ji tsoronka wanda kake so in ka ga ana ji tsoronka zalla kana da makami ne ana ji tsoro kafin a wuce za a iya zagin ka amma idan girmama ka ake ta wannan har cikin zuciya ne kuna fahimtar wannan da kyau don haka idan babanka bai gane wannan ba don Allah karka gwada ina daɗa jaddada muku amma sallama ko babanka bai gane ba kai amma ba da hannu yasa ban sani ko mallam yana nan ba na sha wani lokaci ina zolayarsa in ce masa yanzu kai mahaifinka shi fa mahaifinsa tunda yake haka na tashi na samu ni ina hannu da shi ina wasa da shi amma shi bai isa ya zo ya hannu da shi ba kuma bai taba hannu da shi ba sai ran da zai mutu kuma bai taba kiran sunansa ba a duniya sai ran da zai mutu yana zaune kawai sai ya faɗi sunansa kawai sai ran zana saboda bai taba jin wannan sunan ba shi da kansa ashe zai masa wasiya ne yace ka ji na kira ka ko yace na taba kiran ka haka yace baka taba kira na ba sai yace to zan maka bankwana ne sai ya masa haka yana bari yana karkarwa ya karba sai ce karba ina jin tsoro ce bankwana zan maka ya gama masa wasiya kuma kafin a juya a jima ya tashi ya tafi to mu ba ma fatan irin wannan wai sai ran da za a mutu a muyi musafahar mu muyi addu'ar mu muyi rahar mu ya zama akwai kauna akwai girmamawa har zuwa lokacin da Allah zai raba kuma kowa yana fatan irin wannan kuma duk wanda ya ga iyayen wani haka suke zai ji sha'awa sai dai in shi bai samu ba to Allah ya sa mu dace to mu a cikin tamu al'adar ɗaya daga cikin abin da ake nuna girmamawa shine risinawa ko durkusawa ko sunkuyawa to shin menene matsayin wannan a addini shin wannan al'ada don asalin ta al'ada ce duk inda ka je a duniya za ka ba a haka su ma suna da girmama iyayensu suna amma su ba sa sunkuyawa to su yanda suke yi shine daga musafaha sai masu sumbata to shin wannan sunkuyawar me hukuncin ta al'ada ce da ta halatta ko ba ta halatta ba an tambayi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama aka ce da shi waɗansu mutane a ajib waɗanda ba larabawa ba idan suna gaisuwa suna sunkuyawa sai ce amma lil hina'u 'inda tahiyya sunkuyawa idan za a yi gaisuwa fayunha anhu wannan abun hani ne kama fi Tirmidhi 'anin Nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam domin a cikin Jami'u Tirmidhi manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama da kansa yake hukunci akan sun kuyo idan an zo gaisuwa. Hadisin Anas ne aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce idan mutum ya zo gaida wani ayan hanilahu shin zai sun kuya masa, sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la a a. Kuna jin wannan? Shaykhul Islam ya ci gaba da cewa saboda idan ka sunkuya ko dai kai sunkuyawa irin wanda take irin yadda za a yi idan za a je ruku'u ko irin wanda za a yi idan za a je sujada, an fahimta, ko kuma irin wanda yake kama da zama, wai na gon guda uku duka ana sunkuyawa ne domin Allah a cikin sallah, ana sunkuyawa a kibu in an zo ruku'u, ana sunkuyawa a sa goshi in an zo sujada, ana sunkuyawa a zauna in an zo zama, haka ne? Sai ce to duk waɗannan ana yin su wa Allah ne, don haka ba a yin su wa wani. Idan ka zo ka samu mahaifinka yana zaune, sai ka zauna. Kuna fahimta? Idan ka samu mahaifinka yana tsaye, to ba zai zama shi yana tsaye kai kuma ka sunkuya ka zauna ba. Wannan al'ada ce, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi akan ta, ya ce la kar ayi. Kun fahimci wannan da kyau? Shaykhul Islam ya ci gaba da cewa a al'adar mutanen baya har a addinin su ba laifi bane, shi yasa ya ce Annabi Yusuf dan uwansa wa kharru lahu sujjada sun fadi sun masa sujjada kuma Allah bai hana ba. Sai ya ce wa fi shari'atina, amma mu a shari'ar mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasluhu sujudu illa lillah, ba wanda ake sunkuyawa na girmamawa gare shi na sujjada sai ga Allah. Sai ce ba ma ya kai sujada ba koda sunkuyawa, yace koda durƙusar da kai, yace wannan ana yin sa ne saboda wa Allah kawai. Wannan magana ta Shaykhul Islam ba shi kadai ya faɗa ba. Allajinatu da'ima lil ifta, an tambaye su ma hukumu inhina'ir ra's li muslimin inda tahiyya, menene hukuncin sunkuyar da kai idan zaka gaida wani? Suma suka ce la yajuzu li muslimin an yuhanniya ra'sahu lit tahiyya, bai halatta ba ga musulmi ya haka. Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen an tambaye shi, aka ce mishi wani idan ya hadu da dan uwansa idan za su yi gaisuwa sai ya sunkuya, shi ma sai ya ce ra'ayuna fi hadha annahu la yajuz, a fahimtar mu wannan bai halatta ba. Haka Imam An-Nawawi a cikin Al-Azkar, haka Imam Al-Qurtubi a karkashin ayar wadkhulul baba sujda'a, da Allah ya ce wa mala'iku su yi wa Annabi Adamu sujada, yayi bayani akan wannan a cikin tafsiri, in ba ku manta ba mun yi bayani. Haka da yawa daga cikin malaman tafsiri sun yi magana akan wannan, ko a wajen da Allah ya ce wa mala'iku su yi wa Annabi Adamu sujada, ko a wajen da ya ce iyaye da ƴan uwan Annabi Yusuf sun masa sujada. Sai suka ce mu a cikin shari'ar mu Allah ya soke wannan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Kuma mutumin da yafi kowa cancanta a ce idan durƙuso addini ne a yi masa, wallahi shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma baka da hadisi ko guda ɗaya, idan akwai ka kawo ko da'ifi ne da ya ce wai Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai idan sun zo gaishe shi suna durƙusa masa, kuma billahi lazi Allah bai taɓa yin mutumin da ake girmama shi irin yadda sahabbai suke girmama manzon Allah ba. Girmama shi ta kai yadda idan ya tofar da kaki, wallahi ko kawa suke suna shafawa. Ka taba jin wani mutum an masa wannan a duniya? In yana alola ba sa bari ruwan ya zube sai sun tara. Ba wani dan adam da aka taba girmama shi irin wannan. Idan yana jawabi, idan mutane suka zauna har tsuntsuwa tana iya zuwa ta hau kansa, saboda yana kamar yadda gawa take ba sa motsi, za ta zo ta gama ta tashi abinta bai yi motsi ba. Haka ake girmama shi, amma in sun zo gaisuwa ba sa sunkuyawa. Inda Allah yana so zai ce ayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda manzon Allah yana so zai ce ayi masa, duk wani ladabi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani a suratul Hujurat, a suratul Ahzab da sauran surori na Al-Qur'ani. Kuna fahimta jama'a? Don haka wannan abin al'ada ce, kuma babu wani abu na asalin girma sai girmamawa ta zuciya. Billahi lazi akwai munafikin da zai zo ya durƙusa a gabanka, kana tsaye akan bishiya ma ya zo ya durƙusa, amma billahi lazi a cikin zuciyarsa mummunar manufa ce, in ya tashi ha'intar ka zai yi. Sannan akwai dan da zai zo ya durƙusa a gabanka ya gaishe ka, amma ka aike shi kuma ya je ba zai yi ba, ko ka bashi kuɗi ya je ya ci kuɗin ya dawo ya maka ƙarya, ko babu? akwai dan da kai kai da shi ya daina shaye shaye yake amma yazo zai durkusa a gaban ka don ka wannan durkusan na banza ne ba shi bane girmamawa cikin zuciya da kai abinda ayi suka ce ka bi mahaifinka ka bi mahaifiyarka ka bi umurnin su ka dadada musu rai wannan shine asalin girmamawa ba wai a cikin durkuso girmamawa take ba wannan kawai al'ada ce sai muka saba sai har yanzu wani yana jin wani iri ma ina faɗa yana jin ya haje cikar a durkusa don Allah kai hakuri ka dauka da sauki ni dai ina girmama mahaifina ina girmama mahaifiyata kuma Allah ya sa na tashi da su kuma har yau ina jin gatar su amma ba ɗaya daga cikin su da ya taba cewa sai na dukusa in gaishe shi kuma ba ɗaya daga cikin su da ya taba cewa wai na raina shi saboda ban yi haka ba kuma na yi musu alherin da nake tsammani ina fata albarkar da suke samun Allah ya sa in ci moriyarta Allah ubangiji ya mana albarka gaba daya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.